amma ba'du ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau yinin talata 24 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1439 watan Turawa muna 4 ga watan tara shekara ta 2018 mun sake haduwa dan karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. A satin da ya gabata babinmu na ƙarshe shine idan nasaha al-abdu li sayyidihi, idan bawa yayi abin da ya dace ga ubangidansa. In yayi abin da ya dace ga ubangidansa yana cikin wanda za a ruba musu ayyukansu a ba su lada kifi. Kifi na farko sun yi aiki sun yi tsoron ubangidansu. Kifi na biyu sun sauke nauyin da yake kansu na ubangidansu. Yau za mu tashi akan babin da yake cewa al-abdu ra'i, shi ma bawa dai mai kiwo ne, ma'ana akwai amanar da Allah ya danka a hannun shi, kuma Allah zai tambaye shi dangane da wannan amana din. Shine babin da za mu tashi akan shi. Kusan duk babukan baya kamar gata aka yi ta mashi, kar a doke shi, kar a uzura mashi, kar a gallaza mashi, a tufatar da shi irin abin da ka tufata, a ciyar da shi irin abin da ka ci, in ba za ka iya ba ka sai da shi. To shi ma duk da aka kare wannan, shi ma kuma aka zo a hadisi kuma zai magana akan shi. Duk da yana ganin kamar bai da ƴanci a takure yake a cikin al'umma, to fa shi ma akwai amanar da sai Allah ya tambaye shi, ya kiyaye ta ko bai kiyaye ba. Wannan ke nuna maka kana cikin musulunci ba wanda yake kubuta daga nauyi. Kowa akwai wani nauyi a kan shi, kamar da kowa yake da wani haƙƙi. Shi yasa suka ce in ka nemi haƙƙi to ya kamata kai ka fara sauke wanda yake kanka. Haƙƙi na kaza, kai kuma haƙƙin mutane da haƙƙin ƙasa da haƙƙin makwabtaka da haƙƙin iyali akan ka kai ma ka sauke su, to shi ma bawa kafar ƙasa sai aka ce ga haƙoƙin da suke kan shi. Imam Bukhari ya ce haddathana Isma'ilu ibnu Abi Uwaisin qala haddathani Malik an Abdullah ibn Dinari an ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa 'abdu ar-rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an 'ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadisin kamar shahararre ne ko? Kusan kowa ya taɓa jin wannan hadisin. Zai wahala a ce mutum bai taɓa jin wannan hadisin ba. To a cikin dai Abdullahi ibn Umar yake riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum ra'in. Kullu tana daga cikin haƙuƙuwa ba, lafuzan da suke nuna umumi, in an faɗe ta kowa yana faɗowa ciki. Sai ta ce to kullukum, dukkaninku ra'in, makiyaya ne. Kowa cikinku akwai amana, akwai kiwo. Mun kuma san makiyaya a Hausance ko? Mutumin da zai saka dabbobi suna kan idansa, yana lura da su, ya zaɓa musu inda za su ci, kuma ya tsare kan su yi ɓarna. To kowanne akwai irin wannan nauyin a kan shi, kullukum ra'i. Sai manzon Allah ya ce wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kuma kowa cikinku sai an tambaye shi dangane da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi. Kowa akwai kiwo a hannun shi, kowa akwai amana, kuma kowa sai Allah ya tambaye shi wannan amanar da aka ba shi kiyayewa. Sai ya baka misali, sai ya ce fal amir, shugaba, jagora, gwamna, sarki, duk suna faɗuwa ƙarƙashin umara. Hatta kwamandoji na rindina ko da monitoci na aji, da principal da headmaster, duk wannan suna faɗuwa cikin umara. Wani yanki ne aka haɗa aka ce gaba ɗaya na hannu. Sai ce fal amiru, shi shugaba, allazi ala nasi, wanda yake da shugabanci akan mutane, ra'in, yace tabbas makiyayi ne. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, kuma za a tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi. To wani irin kiwon shugaba yake? Shugaban da yake shugabantar musulmi, kiwon shi na farko shine ya tsare musu addininsu. Lalle addinin da suke yi tatacce ne irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba barna cikin shi ba bid'a ba hiririta wannan haƙƙin shugaba ne sai ya tsare lalle addinin da ake tatacciyar sunna ake ba a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace amana ta farko da Allah zai tambaye shi kuma Allah zai tambaye shi dangane da shari'o'i ana adalci a cikin mutane ko ba a adalci Allah sai ya tambaye shi in an yi hukunci ana hukunci da abin da ya dace ko ba a hukunci da abin da ya dace sannan rabon arzikin kasa sannan adalci tsakanin jiha da jiha in a kafa ne kenan adalci tsakanin karamar hukuma da karamar hukuma adalci tsakanin wannan wakilin da wannan wakilin adalci tsakanin wannan mai dokar da wannan mai dokar dukkanin su wannan karkashin haƙƙin shugaba ne kana saukowa nauyin yana raguwa kana saukowa nauyin yana raguwa kana saukowa nauyin yana raguwa kana ƙara sama nauyin yana ƙara yin sama da haka dai duk wanda Allah ya bawa shugabanci to mai kiwo ne amana ce aka danka a hannun shi wa huwa mas'ulun an ra'iyati kuma Allah sai ya tambaye shi dangane da abin da Allah ya ba shi kiwo da haka duk wanda yake da kikirji yace yana so yayin shugabanci tun daga kan councilor to sai wa kansa tambayoyi akalla guda 10 idan na tsaya a gaban ubangiji ya tambaye ni wannan tambayoyin guda 10 sai a zan kare su in ka ji kata na da ansar da zaka kare su to sai dai kike ka bugo poster ka fito takara in ka wa kanka da kanka tambaya ka kasa ansawa to abin da ya fi dacewa shine kar ka fito dan tabbas irin wannan tambayoyin akwai ƙari wanda Allah madaukakin sarki zai ma da kansa kuma sai ka an dan ka bar kausula ka zo siyaman na karamar hukuma ko ko dan majalisa da hidda siyaman wanne ne babba dan majalisa na jiha ko to da hidda siyaman in dan majalisa ne babba to go zuwa kan siyaman shi ma siyaman ya lissafowa kansa waɗannan tambayoyi idan Allah madaukakin sarki ya tsayar da ni ya tambaye ni dangane da aqidar mutanen gumal me zan bashi ansa in ya tambaye ni dangane da dukiyar su me zan bashi ansa in ya tambaye ni dangane da tsaron su me zan bashi ansa in ya tambaye ni dangane da zamantakewar su aminci na makwabtaka aminci na unguwa wannan in ya tambaye ni wani irin ansoshi zan bashi wani irin yunkuri zan yi na zamo su haƙin da ba san shi ba kuma sannan ya zan in tsare musu haƙoƙin da suka zo wannan ansoshin ya kamata duk mutum ya ansa wa kanshi tun kafin ya je gaban Allah madaukakin sarki kuma sannan ya ansa wa kanshi wai na ku kowa ma cancanta ko akwai wanda ya fi ni cancanta ko inda wanda ya fi ka cancanta ya kamata ka fara daga cikin ansoshin da zaka ansa ubangiji malamai sun ce ana neman shugabanci amma ana neman shugabanci inda ka tabbatar da ba wanda ya fi ka cancanta to idan ba wanda ya fi ka cancanta ka amsa eh wane dan takara ne na fi shi dalili kaza da kaza wane ma dan takara ne na fi shi dalili kaza da kaza wane ma dan takara ne dalili kaza da kaza shikenan bugi kirji ka fito inda wanda ya fi ka to ya kamata ka wa kanka adal dan karbar amana kuma alhali da wanda ya fi ka cancanta ita ma alama ce ta tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye dangane da alkiyama sai yake ta idza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantabiru sa'a in aka meka al'amari zuwa ga wanda ba su cancanta ba to mutane kawai kowa ya je gida yake hirin zai ji an busa kaho eh wannan kuma amana kowane irin office ne kowane irin mataki na mulki ne inda wanda ya cancanta aka dauko na kasan shi aka bada wannan cin amana ne da shugaba sai ya ansa gaban ubangiji shi kana gwamna zaka nada commissiononi akwai wanda suka fi kowa cancanta he ka zabo wanda ranka ya ma sai ka nada su wannan akwai cin amanar Allah madaukakin sarki kuma gwamna sai ya ansa a gaban ubangijin shi haka shi ma chairman na karamar hukuma akwai wanda suka cancanta a ba su supervisory counselors su ne kamar matsayin commissiononi ko sai ka duba wanda ba su cancanta ba ba su ma san me ake magana ba wata kalan ta aje masa ABCD sai ya ma tsallake in ka aje masa abata da wata kirhi ya tsallake kaga da fahimta za a ci wannan mutumin zai kare maka haƙi he ka zabo irin su saboda kana so ka juya su wallahi akwai cin amana kuma sai ka ansa a gaban ubangiji da haka ya kamata kowa ya wa kansa tambayoyi idan Allah ya ajje ni a guri kaza ya tambaye ni iri kaza wata ansa da wata ansa zan bada in akwai ansar da ta tike ka ka hakura yake maka alkhairi yasa magabata in kana karanta tarihin alƙalan musulunci za ka ga fafur ake da su kafin su karba saboda akwai tambayoyin da ba za su amsa su gaban ubangiji su ba to dai shugaba mai ciwo ne Allah kuma zai ambi tambaye shi dangane da abin da ya bashi ciwo war rajul haka nan mazaje iri na irinka ra'in kowanne makiyayi ne ala ahli baitihi akai iyalan gidan shi in mai mace ɗaya ne ka cancanta ka rike macen ɗaya kuma ka rike ta da adalci alƙawarin da maroƙa suke ƙara muku kun ɗauka eh maƙaura maƙaura suna ƙara muku wasu sharuɗa kuma kuna yin shiru ko kyakkyawan abinci kyakkyawar mabarta kyakkyawar sutura kyakkyawar magana ko in ta yaki a biyo ta maroƙa suna ƙara muku ke saka musu birki ko ake giya musu maskaɓatin ko ko maskaɓana ko kyakkyawar mabarta ce iya wadda za mu iya kyakkyawar magana ce in ba su bata mana rai ba ko da dukkan dai wannan irin haƙoƙin da Allah madaukakin sarki zai tambaye mutum ne in mata guda biyu gare shi Allah zai tambaye shi dangane da adalcin da ya tsakanin su in ya karkata zuwa ga daya daya ya bata dukkanin abin da ya dace daya ya hana ta saboda ko tsohuwa ce ko ta tsofa ko dattijuwa ce ko kaza sai danne mata haƙƙi sai manzo Allah ce shi ana busa kawon alkiyama zai fara tangadi ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'in haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana tashi a kiyama za a gani ya tashi gefen ɗaya a shanye kamar mai paralysis to mai paralysis ma a duniya yake tafiya da kanshi barazana a filin alkiyama to in mutum yayi lahin adalci a tsakanin matan shi haka Allah madaukakin sarki zai mishi sai haka za ka yi musu duk abin da yake na zahiri ka tabbatar ka ji tsakanin su abin da yake na zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ba zai iya ba kar Allah madaukakin sarki ya kama shi akan wannan ka ji yadda kake son wannan haka kake son wannan wannan ba zai yi ba yadda kake samun nutsuwa a gurin wannan haka kake samu a gurin wannan ba zai yi ba yadda kai dariya sau 10 a nan ɗakin haka zaka yi a nan a wannan ba zai yi ba ya danganta da irin labarin da aka tattauna da irin abin da aka yi kare da abin da aka yi fahimci labari nan dariya za ta zo ta amma dole ɗakunan su zamanto iri ɗaya in gado zaka sai a musu zamanto iri ɗaya ne ko darajar iri ɗaya ce in zanen gado ne ya zamanto iri ɗaya ne in abinci ne ya zamanto iri ɗaya ne in ruwa ne ya zamanto iri ɗaya ne kada wannan ka sai a mata faro wannan ka sai a mata fiya wuta wannan ka sai a mata fiya wuta wannan ka sai a mata dan jarka babu adalci a ciki duk abin da yake na zahiri ne kai kada da tsakanin su sannan kuma a zahiri kada ka nuna wa mutane wanda ina kaunarta wanda bana kaunarta shi ma kai haka bai dace su dai koda kwakwar su za ta sa su gano an fi son wanci wanda su suka jiwa kansu kai dai yi kokari ka nuna kowace tana da martaba tana da kima tana da mutunci a gurinka wannan shine abin da ya dace haka nan ƴaƴanka har da iyalan gidanka ne da ɗan babbar amarya da ƴar tsakiya da ƴar karama da ƴar wanda take ma kirki da wanda ba ta ma kirki dukkanin su ƴaƴanka ne to ka tabbatar kana adalci tsakanin su dan sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka ƴan ka fifita wannan baka fifita wannan ba mun wuce shi a baya irin zalunci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana wani ya zo gaban manzon Allah na bawa na kyautar bawa manzon Allah ya shaida sauran ba dukka ba su yace a'a yace to je kake nemi maka shaida dan bana shaida akan zalunci to dukkanin ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya baka ka tabbatar amana ce sai Allah ya tambaye ka ko ba fa amanar ka sa musu sutura ba ka ta fatar da su ka ba su makwanci iri daya sai fa Allah madaukakin sarki ya tambaye ka ya kai ilmantar da su a yanzu ya hada ilimin zamani ya hada da ilimin addini ka ba su ilimin da ya dace ta yadda ƴan bid'a ba za su tafi da su ba ka ba su tarbiyyar da ya dace yadda tarbiyya ta gurɓace a yanzu su waye abokansu ƴan iska ne ƴan shaye-shaye ne masu zaman banza ne a gari masu rena mutanen unguwa ne masu rena dattawan unguwa ne sai fa ka sa ido ka ga su waye abokanan ƴaƴanka dan amana ce ƴaƴan Allah ya baka sai ya tambaye ka akan su sai ka musu tarbiyyar da ta dace sai ka ba su ilimin da ya dace kuma sai ka koya musu sana'ar da ta dace da zamanin su dan yanzu wanda Allah ya bashi da sai ya tambaye hatta fa irin sana'ar da ka koya mishi dan yanzu ta kamar ka bashi ilimin addini zaka biya masa duk makaranta mai tsada yayi baka kare haƙƙin shi ba dan in ya kare makarantar mai tsada zai iya dawo ya zauna babu aiki to kai ma sai ka koya masa entrepreneur ko yadda gwamnati ta gano ba za ta iya ba wa kowa aiki ba aka shigo da entrepreneurship a cikin karatu to kai ma a ba mahaifi a gida sai ka nusar da ɗanka sana'ar da ya kamata yi in makeri ne gaje ka a makera in manomi ne gaje ka a noma
goya masa dabarun sana'a, koya masa dabarun zama a cikin al'umma. In ta kunde maka, ya za ka jiya kwandala ta koma naira biyu? Ya za ka iya hakuri in ka samu kanka cikin tsanani? Ya za ka gane ba kullum ake kwana akan gado ba? Duk waɗannan haƙoƙi ne da sai Allah madaukakin sarki ya tambaye duk mani masu gida. Wani alaban da ya zama ne ala sabilil misal. Da haka dai dukkanin magidanta akwai amana a hannunsu, kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye su akan wannan amana da. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ko wa abdur rajul, nan da yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wata riwaya tace wa huwa mas'ulun fi ra'iyatihi, wata riwaya haka ta faɗa, ko dai fi ra'iyatihi, cikin dukkanin harkokin abin da yake kiyo sai Allah ya tambaye ni. Da haka duk abin da za su yi ya kamata a ce akwai idanka a kansu. Kada ba a ce ayyanka suna wani abu da ba ruwan kashi a kyale su yara ne. Duk abin da za su yi ya zama to akwai idanka a kansu. Ya kamata wata rana ko bacci aka zo an shigo ka kulle gidan ka kira su. Wannan kai inda karanta mun Fatiha yau in ji, kai karanta mun kula a'udhu birabbil falaqi, kai karanta mun kula a'udhu birabbin nasi, kowa ya yi kaji. Sai to kai cire fatan din wayarka, kai ma cire taka, kai ma cire taka, duk ku zubar mun anan. Kai kuma yaka kwana ran nan kana yau a cikin wayarsu. Ka ga da me a cikin wayar ta su tukuna. Me suke a WhatsApp, me suke a Facebook? Da suka sa fatan ko suka sa password a jikin wa yake da sunan su? File manager ko? Da me a cikin file manager din? Hotunan su waye? In video ne, wani irin video ne? Kowanne kai notin, kaiwa da na samu kaza, na samu kaza a wayarka, kaiwa da na samu kaza, na samu kaza, dan me yasa aka yi wannan? Wallahi duk haƙoƙi ne da iyaye fa sun kiyaye su akan wannan. Da haka amanar fa ba mai sauƙi ba ce. Kuma hisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya duniya dan ya fita a wajen Allah madaukakin sarki. Wa huwa mas'ulun bi ra'iyatihi. Akwai riwaya da zamu tadda a nan gaba, nan Imam al-Bukhari ya cire ta, shi ne wal mar'atu ra'iyatun ala ahli zawjiha, ala ahli zawjatihi, ala ahli zawjiha wa ma wa waladihi. Ita matar mutum mai kiwo ce akan iyalan gidan mutum da kuma ƴaƴan shi, sauran mata, sauran barori, ƴan uwan shi, da wanda ake kai ma abinci. Kowace amana ce a hannun kowace matar gidan, kuma kowa sai ta mai abin da ya dace, kuma sai Allah madaukakin sarki yayi mata. In an kawo ga rabo ta kasa, ƴaƴanta masu tsoka, ƴaƴan wasu masu kahi, sai Allah ya tambaye ta. Ita ta kwahe mai tsoka, ta tura wa kihiyarta kahi, sai Allah ya tambaye ta. Ta ɗauki gunde yini na mai kyau, ta tura mata gunde ya ƙone, sai Allah ya tambaye ta. Wallahi har ta mata akwai ansoshin da za su amsa a gidan mutanen gidajen su. Ai maka je gurin ma ƙara bayani inda bayani. Sai yake cewa wa abdur rajul, kaga bawan gidanka wanda dama akan sa aka kawo hadisin kenan ko? A yanzu ka ce baran gidanka ko ɗan wanke-wanke ko mai kai maka shara ko mai maka wankin mota, abdur rajul ra'in, manzo Allah ce wallahi hi ma amma akwai amana a hannun shi, makiyayi ne ala mali sayyidihi, akan dukiyar ubangidan shi. Da aka dora ka mai kula da gona, aka dora ka mai kula da motoci, aka dora ka mai kula da cefane, aka dora ka mai kula da kainika ko mai kai sirfe ko mai kai tasa, wallahi wannan dukiyar da aka sa a hannunka amana ce, kuma Allah zai tambaye ka ranar gobe alkiyama. Wa huwa mas'ulun an, manzon Allah ce kuma sai an tambaye shi duk abin da ubangidanka ya dora a hannunka, ya ce wannan guri kaza kai kamata ka kula da shi, guri kaza kai kamata kai taka tsantsan da shi. Daga ran nan sai kai abin da ya dace 100%, ko ka amsa tambaya a gaban Ubangiji ko wannan tamatar na ke shiga gidan aljanna, har sai idan an daidaita a gaban Allah madaukakin sarki. Allah ya sa mu dace. Ala manzon Allah da ya bada wannan ala sabilil misal, sai ce mu jama'a ku fadaka, jama'a ku saurara, abin ya wuce da kuke tsammani. Kullukum ra'i, da wanda aka bada misalin shi da wanda ba a bada misalin shi ba, kowa fa mai kiwo ne. Watakila da mun ce shugaba, mun bada misalin gwamna, mun bada misalin shugaban kasa, chairman da councilor, kai ka ji baka ciki. Mun bada misalin magidanta, baka ciki. Mun bada misalin matar gida, baka ciki. Mun bada misalin yaran gida, kai baka ciki. Kawai saurayi ne a gidan babanka, ai ba ka misalin ka ba kenan ko? To sai manzon Allah anan ya ce kullukum, har ku samari ku kanku makiyaya ne. To mai samari za su yi kiwo? Na'am.
to wani ma ya tsara mana yace akwai tarbiyar kannan su idan babanka yana tarbiya to kai babban gida fa sai ka ce babanka tarbiyar wannan kannan naka amana ce a karkashin ka kuma shi saurayi ma a karan kansa shi kansa amana ce wajibi ne sai ya tsare dukkanin gaban shi yadda Allah ya baka huhu da hanta da koda lafiyayya wallahi wannan amana ce a hannunka in ka sha taba ko ka sha ganye ko ka sha kwaya ta lalata maka hanta ko ta lalata maka huhu ko ta lalata maka koda sai Allah ya tambaye ka yadda Allah madaukakin sarki ya baka kafa lafiyayya sai Allah ya tambaye ka da ina ka je da kafar yadda Allah ya baka hannu biyu sai Allah ya tambaye ka me ka aikata da hannun naka kana saurayi shi yasa manzon Allah ya ce fa kullukum ko ba a baka misali ba to kai ma akwai irin naka haka farjin da Allah madaukakin sarki ya baka ya ta tsare shi in budurwa ce ya ta tsare shi duka sai Allah ya tambaye ku kun tsare shi yadda ya dace wallazina hum ala furujihim hafizuna to kun tsare yadda ya dace ko ba ku tsare ba eh kun je kun yi tsamartaka ne lokacin da bai dace ba kun yi ɗan matanci a gurin da bai dace ba kun saka wa samari jiki kai ka na niki ɗan matan mutane dukkanin fa sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ku da haka hatta saurayi akwai tambayar da zai ansa wa Allah madaukakin sarki hatta gashi da aka baku su ma ko ita kanta amana ce a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya tambaye ku kuka rita sai ga kamar abin da kaga dama ne ko dan hatta su ma ba a barka kai yadda kake so da ita ba cikin addinin musulunci tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mace ta zo da yaro an kwaikwaye wani gefe na kanshi an sake kwaikwaye wani gefe na kansa kuma an bar wani gurin shine dai kamar funk da samari suke yi ko ko three step ko ko wane ne dai irin wani aiki shine ake kiran sa alqaza'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin aski ne na shedanu bai dace ba musulmi ya zama to sana irin wannan aiki to hatta su marka da Allah ya baka wajibi ce amana ce a hannunka in zaka batta ba zaka aske ta ba ba zaka sesaye ta ba dan aski ba a sa shi a cikin abin da yake sunna sunna ce kawai ta al'ada in ka ga dama ka aske in ka ga dama ka batta in ka aske ba a ce maka kai bid'a in ka batta ba a ce maka kai sunna amma idan ka batta to wajibi ne kuma sai ka tsaftace nan ne inda sunna za ta taso dole ka wanke dole ka gyara dole ka hana kwari su shiga dole ka hana ta yi wari dole ka hana ka ta uzura wa al'umma saboda kar ka tsaya a masallaci kuma wani abu yana bugowa daga cikin su marka dukkanin su amana ce yasa to in ka duba manzo Allah ya dunkule maka yace ala kullukum ra'i wallahi kowa a cikin ku mai tuwo ne wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati kuma kowa sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi dangane da abin da aka bashi tuwo Allah ba mu ikon tsarewa Allah ba mu ikon kiyayewa حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ابا هريره يقول شي عبد الله بن سعد كيف فتو ا متسين مولى عائشه كمر براني نانا عائشه malamai suka ce banda a wannan hadisin ba a taba jin sa a duniyar hadisi ba a taba jin malamin sa ba ba a taba jin dalibin sa a duniyar hadisi ba shine malamai suke kiran sa majhulul me na'am majhulul al ba majhulul al ne ba a taba jin sa ba sai a wannan hadisin ba a san malamin shi ba ba a san dalibin shi ba majhul ne amma wani irin majhuli ne akwai majhulul hal akwai majhulul ayn majhulul hal ne ko majhulul ayn ne na ba a samu majhulul hal sai yana da hadisi guda biyu a duniya kuma malaman hadisi bai sai tarjamar shi ba to hida ake kiran sa majhulul hal idan hadisi ne tak yake da akwai kuma ba tarjamar sa ko hida ake kiran sa majhulul ayn hi a karan kansa ma ba a san shi ba amma idan yana da hadisi guda biyu can daliban shi daban can ma dalibin shi daban da alamar an san shi a duniyar hadisi kenan tunda har yana da almajirai guda biyu tarihin sa ne ba ai bai a ce to halin sa ne ba a sani ba amma kuma in dai ne to hi a karan kansa ma ba a sani ba yadda suke kiran shi majhulul ayn a karan kansa ma ba a san shi ba a dalilin haka yin wannan hadisi na makaranta Imam Al-Albani ya ce da'ifi ne da sauran malaman hadisi to amma dai abin da ake faɗa a cikin hadisi shine al-abd shi bawa idza abaa sayyidahu in yayi biyayya ga ubangidan shi faqad aqa Allah azza wa jalla to kamar yayi biyayya ne ga Allah ubangijin sa madaukakin sarki dan Allah ne ya umarni da wannan biyayya fa idza asa sayyidahu haka in ya saba ma ubangidan shi faqad asa Allah azza wa jalla hakika ya saba wa Allah ne mai girma da buwayi amma dai mun ci hadisin da'ifi babu man ahabba an yakuna abdan babin da yake magana akan mutumin da ya so ya zama bawa misali ina masallaci ne sai ina ma ni bawa ne akwai matsala na sai mun gani ko na حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم اذا ادى حق الله وحق سيده له اجران ابو هريره يروي عن من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa bawa musulmi idan ya sauke nauyin Allah madaukakin sarki ya sauke nauyin ubangidansa yana da lada ribi guda biyu wannan shine abin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk bawa kenan kamar da wata alfarma da zai samu lada sau biyu sai sai wallazi nafsu abi hurairata biyadihi na rantsa da wanda numfashin abu hurairar ke hannun shi wa kenan Allah madaukake sarki ko wannan tana daga cikin irin rantsuwar da larabawa suke hausawa ba sa yi mu he dai wallahi tallahi billahi alladhi ku la ilaha illa huwa ku sun irin rantsuwar bahaushe ku eh kuma ka tafi wajen magu za su ce maka takwaran kwatsa ko wasu kuma su ce maka yasin ku ko aradu eh amma dai wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan rantsuwa ce da ta'kidin ta duk ana irin wannan rantsuwa to laraba suna irin wannan rantsuwa su kuma su ce wallazi nafsi bi yadihi ko wallazi bara'a an-nasama ko wallazi rafa'a as-samawat ko na rantsa da wanda ya daga sama ko na rantsa da wanda ya kage halitta na rantsa da wanda lumfahi nake hannun shi wa rabbi muhammad ina rantsuwa da ubangijin muhammad wa rabbi ibrahim duk rantsuwan larabawa ne ko har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake tuna da na Aisha ta ranke baci fa ina ganewa ita tana ga tana kokarin ta danne ran ya baci kar manzon Allah ya gane sai ta ranke ya baci ina ganewa sai ta ce ya me yake me kake gani sau ta duk abin da ta danne yace ina ganewa yace in muna zaman lafiya in kika tahi rantsuwa ta kike wa rabbi muhammad ina rantsuwa da ubangijin muhammad amma idan dan ranke bace yake cewa rabbi ibrahim hatta muhammad din ba za a ambata ba wala ba ta taranta ya bace ita kuma tana ganin tayi kokari ne ta danne to amma yau da gobe ya gane a wani guraren sai kita wa rabbi ibrahim wannan kuma tsakanin miji da mata sai ubangijin da ya miji da matar gaskiya duk inda ka kai ka shiga ka gano abin da yake faruwa ba za ka gano abin da yake faruwa tsakanin su ba Allah ya samu dace ina za mu karanta wata latifa wani alƙali ya gamu irin tsakanin miji da mata suka samu rauko suka samu rahin fahimtar juna an yi matar ta ce ita kawai take take so ta kai gaban alƙali kuma mijin ya gaji alƙali kawai sarraba mu ta ya daga wata daya basu daidaita ba ya sake dagawa basu daidaita ba kullun suka baransa a bace kawai a raba alƙali yaki sannan alƙali sai ce mu higatan ba eh kai zaunar da su sai kai zauna anan kai zauna anan daga ni sai ku sai ubangijinmu sai mai kanan biro da takarda mai kanan biro da takarda yace ke ki ji tsoron Allah madaukakin sarki ki rubuta kyawawan abin da kika san mijin ki ya miki guda goma ni ba zan samu ya rubuta ba yace ke ma wannan kai ma wannan ka ji tsoron Allah madaukakin sarki rubuta kyawawan abubuwan da ka san tana da akwai guda goma kuma kada kowa ya nuna mu abin da ya rubuta ita matar ta rubuta ce mijin ya rubuta kun gama sai ni sai su a daki sai ya karbi na mijin sai ya bawa matar ce in ga karanta amma karanta a zuciya sai matar ta fara karantawa sai ta dage ta kalli mijin sai ta yi dariya eh in ta karanta na biyu sai ta daga mijin ta kalla sai ta yi dariya shi kuma ya dan sunda kansa haka eh ta kare karanta guda goma kawai ga tana tamurmihi mijin tana tawar wala haka
shi ma sai dauko ta mata sai ba mu je ta yan gwa karanta amma kai ma karanta a zuciya shi ma mijin da ya fara karanta ya suka fara yau dai da matan haka sai ga suna mulmihi suna musayar sanci ashe wannan yana da kyawawan abubuwan da bai manta ba tai ita tana da kyawawan abubuwan da manta ba sanyi kawai dan wani sabani ne gure suka manta da wannan abu sai ce nayi alƙawari ne gobe zan yanke hukunci tsakanin ku kuje gida gobe ku dawo zan yanke hukunci gobe da suka dawo sai ce me kuka tsaya yau zan yanke hukunci suka ta yi tunje mun daidaita dama shaɗan ne ya higa ya samu ɗan wani mitsitsin abu sai ta dawurwuri da shi a tsakaninsu to shi yasa in aka samu lalacewar aure yanci miji da mata da aka ce sirri ne to sai ubangijin da ya yi su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta istausu bin nisa'i khairan in waye kawo zancen matarsa ya gaya maka saboda ransa ya bashi yana so a sanyaya masa zuciya amma faɗi alkhairi kaka ce a ai mata nan shegu ne ba su da mutunci ai in ba tattaka suka yi ba a to me dace ba faɗi iyaka alkhairi saboda duka kare zuga sa da waye watakin Allah da ya kare zaman su tsakani ba za su fahimci juna su kuma su dauke ka a matsayin makin su ko da haka ne tsakanin miji da mata sai ubangijin da ya yi su muna dai magana akan hadisin Abu Huraira ne ko idan ya bada haƙƙin ubangijin shi ya bada haƙƙin Allah madaukakin sarki yana da lada guda biyu Abu Huraira yace na rantse da wanda raina ke hannun shi ya kwashe mu da rantsuwan nana Aisha da abin da yake tsakanin miji da mata har muka bada labarin kotu ko yace to na rantse da wanda raina ke hannun shi laulal jihad yace ba dan alfalmar jihadi ba laulal jihadu fi sabilillah ba dan alfarmar jihadi dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki ba wal hajj da aikin haji wa birru ummi da biyayyar mahaifiyata mun wuce biyayyar mahaifiyar Abu Huraira a baya ko da irin yadda take mashi addu'a rahimakallahu kama barartani kabiran ita kuma ta ce rahimakallahu akwai ta kuma rahimakallahu kama rabbaitini saghiran Allah ya jikanke da kike tarbiyata ina karbi ta kuma tace Allah ya maka albarka yadda ka mun biyayya kana babbanka yace to ba dan wannan aikin abubuwa guda uku ba la ahabbtu an amuta mamlukan wallahi da na so in mutu bawa wannan shine abin da hana Abu Hurairah ya zamanto me ya mutu a matsayin bawa jihadi fi sabilillahi dan babu aikin da ya kai shi cikin addinin musulunci haji wajibi ce in dai kana da hali bawa sai ubangijinka ya bashi dama yace to saboda aikin haji wa birru ummi da biyayyar mahaifiyata ita ce mai haƙƙi number 1 in ka dauke Allah ka dauke manzon shi to mahaifiyarka za ta biyo sannan mahaifiyarka tunda yace ummuka thumma abaka yace to wannan shine ya hana ban so in mutu bawa ko malamai suka ce an bibi tarihin Abu Huraira bai taba yin aikin haji ba sai da babar sa ta rasu saboda wannan kwanakin da za a yi na aikin haji tafiya da komowa da wanda za a aikin haji ba zai iya yi ba sa tare da babar shi wannan dawainiyar da za a cira ba zai iya ba dan haka yayi ta dawainiya da ita har sai da Allah ya kabura wata sanaye samu yayi aikin haji na farko a cikin rayuwar shi yace to in ina bauta idan zan samu dama da zan wa mahaifiyata irin wannan biyayya ba amma dai wannan Allah kallahi ga mutane sun yi sakaci dan dama ce mutum zai samu in mutum ya je Kano ya makale babar shi tara goma sai yayi wata 6 bai leko ya ganta ba me yake ba abin da yake a can kawai daga gidan wannan mai kudi mai gidan wannan alhaji sai gidan wannan dan majalisa babar sa kuma tana nan tana da bukatar shi yayi nisa mahaifin tana da bukatar sa yayi nisa Allah sa mu gyara yace la ahabbtu an amuta mamlukan da na so mutu bawa da haka kenan idan mutun ya kalli falalar da yake cikin bayi ko falalar da Allah madaukakin sarki sa a cikin wani aiki sai yayi dama a ce yana da wannan falalar wannan ba a garajin zargin mutum Allah ya sa mu dace babu la yaqulu abdi babin da yake magana kada mutum ya rika cewa bawana idan kana da baran gida to idan zaka rike kirani kada ka ce kai bawana zo bawana ka mun kaza to ba a so mai gida ya rika fadin wannan saboda kalma ce da take nuna akwai takabburanci akwai girman kai akwai jida kai sai manzon Allah ya karantar da mu a daina fadin irin wannan kalma ce Bukhari ne yace Imam Bukhari ta haddathana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddathani ibn Abi Hazim عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم كذا تقول كي تسوى أبدي باوانا أمتي كي باي واتا كذا تقول لك فتن وانا كلكم عبيد الله من الله تقول دكا نمكو باين الله نمكو باين نمكو باين من لك ربين كتير
to kaina ka samu naka bawa din
kullukum abidullah
wa kullu nisaikum dukkanin matayenku da wanda suke gidajansu da wanda ba sa gidajansu da wanda kuka ciyo a yaki da wanda suke gaban babansu a aji ima'ullahi dukkanin su bayi ne na Allah wani ya kul abinda zaka ce rika cewa gulani yaro na wajariyati da yarinyar gidana ko yar aikin gidana sune abinda malami yake kira gulam yaron da yake maka dawainiya a gida jariya yarinyar da take maka dawainiya a gida fataya wa fatati ko dai ka ce fataya dan saurayin da yake aiki tare da ni wa fatati da yar budurwa da take aiki tare da ni wannan hakun da ya kamata to lokacin da aka ce wannan yaro na ne ko wannan yarinya ta ce wannan yafi saukin ladabi kuma yafi nuna rahin aika mummunan sako zuwa ga zuciyar mai sauraron ka amma wannan bawa na ne sai ji kamar akwai kaskanci akwai tankwara akwai kuma akwai wanda siffa ta girman kai da zaka yi ga cikin ka yasa to musulunci hatta a lafazi yana so a zabi lafazin da ya kamata a yi magana da shi da kalma kaza da kalma kaza duk iri ɗaya ce to amma zabar kalmar da ta dace ita ma addinin musulunci ne alasa an gane me nake nufi me nake nufi inda wanda ya gane na'am eh waso nake a gaba kamar kalmar mun guda biyu to to wala mu ne kamar da ka cewa mun dan mahaifin ka ya zo neman ka yawwa very good da mahaifin ka ya zo neman ka da uban ka ya zo neman ka ko duk kalmar iri ɗaya ce ko amma wace ta tafi ladabi wace ta tafi dacewa mahaifin ka ya zo to shine abin da babu yake so karanta ta kai a musulunci hatta kalmomi zaɓar su ake kaka ce to me kamar kamfanin da ake sa wani shugaban kasa yi ko ya ko matsiyatan kasa ko aka ce a ba matsiyata ba ake cewa talaka ne sai a sana da kuɗi sai a ba sai ce to a duk ɗaya kenan to amma haka a ce ma talaka ya fi daɗi akan a ce maka me matsiyaci ko da mu ana dukkan ɗaya ce to musulunci ba na karantar da zaɓa irin waɗannan kalmomi ɗin to a cikin zaɓen kalmomi shine kada mu ce yake amfani da kalmar bawa sai dai yake amfani da kalmar yaro na hal yaqulu sayyidi to shi bawan zai iya cewa ubangidansa sayyidi ko ba zai iya faɗa ba sayyidi yana daga cikin kamar sunayen ko kuma laƙabin da ake gaya wa Allah madaukakin sarki to zaka iya gaya ubangidanka kalmar sayyid arama ya tauriya ce a aku haddathana hajjaj bin minhal qala haddathana hamad bin salama an ayyub wa habib wa hisham an muhammad kusan ba da mai guda uku kenan suke riwaya daga muhammad ko ana abi hurairata ana nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah ya ce la yaqulanna ahadukum kada ɗayan ku yake cewa abdi wa amati kamar na baya wala yaqulanna almamluk kada shi bawan ya rika cewa rabbi wa rabbati ubangijina da uwar gijiyata kada bawa yake faɗin haka ubangijina da uwar gijiyata wani ya kul shi bawan ya rika cewa a ubangidan rika cewa fataya wa fatati da muka wuce a baya shi kuma ubangi bawan me kuwa ya ce rabbi wa rabbati sai ya ce sayyidi wa sayyidati ubangidana da a mun sake kuma da ubangidin ne ko eh shugabana na miji kenan ita matar ya ta matar shugaba take shugaba ta ko eh ita za ka ga ba ya ke shugaba ta ko to ka riga faɗin haka sai ce kullukum mamlukuna dukkanin ku ababan mallaka ne war rabbu Allahu azza wa jalla wanda yake ubangiji shine Allah madaukakin sarki wannan hima din min babil ikhtiyar al fadl babin da yake karantar da kai zaben lafazin da ya dace kai aiki da shi eh amma malamai suka ce inda matsalar take ko kuma inda makaruhin yafi karfi shine gurin da zai iya baduwa da siffa irin ta Allah madaukakin sarki kamar shi bawa din lokacin da ubangijinsa ya nuna masa karfi da tankwarawa lokacin da yake karba masa ya ubangijina ga kuma siffar kaskantuwa a gaban shi da tankwarawa sai zaman to kamar siffar irin ta Allah madaukakin sarki ce anan ne suka ce to bai kamata ake faɗin kalmar rabbu ba amma idan dalili ne kawo ko wanda ake maganar baya nan idan kai amfani a kalmar rabbu kana nufin kamar shugaba ko ubangida wannan babu wani laifi akan shi akwai da dawo misali da wata aya na'am innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun annabi yusuf wannan magana ne akan ubangijin sa Allah madaukakin sarki ko kuma alu farkon ayar kuma farkon ayar lokacin da matar ta nemi yayi arfasha da ita ko sai ta kala ma'aza Allah ina neman tsarin Allah madaukakin sarki sai innahu rabbi lalle shi ubangidana ma'ana mai gidan da nake zauna a karkashin sa ahsana maswaya ya kyautata zaman da kewata bai kamata ba in ci amanar sa in nemi matar shi innahu ahsana maswaya ya kyautata makwancina yace to kuma duk wanda zai ci amanar ubangidan shi ko a kasuwa ce ko a kanti ne ko a hadin gwiwa ne sai yace Allah ubangiji baya bada nasara ga mutanen da suke azzalimi wannan ita ma kaida ce ta rayuwa in dai mutum za ku zauna da shi a matsayin ubangida ya rene ka ya karantar da kai ka harde hika ci amanar shi kai ma wata rana sai Allah nuna maka a kwariyar kanka dan ba a ci amanar ubangida a kwana lafiya ta lafiya innahu rabbi ahsana maswaya to amma ga ubangidan da ake magana akan shi yana nan gurin baya nan to amma amfani da kalmar da nuna cewa mutuntawa ce da kamba ma da shugabanci annabi su sai ya faɗe ta ba tare da Allah madaukakin sarki ya zarge shi ba ko haka da ya zauna a cikin kurkuku yayi mafalki ɗayan su da zai tafi sai ya ce udkurni inda rabbika fa ansahu shaytanu dhikra rabbih fa labisa fi sijni bi ra'sihi in ka je ga yawan ubangidanka ma'ana sarkin gari akwai wani yana zaune a kurkuku shekara kaza ba tare da dafi ba yace masa udkurni inda rabbik ba a wajen Allah madaukakin sarki yake nufi ba ko da bawan ya dawo gari ya sami yanci ya shaki iska fa ansahu shaytanu dhikra rabbih shi ma wannan dai bawan sai Allah ya mantar da shi ya tunar da sarki ubangidan shi to ana amfani da kalmar rabbu idan ba a mahallin da za ta nuna girma bane irin na Allah madaukakin sarki wallahi ta'ala ala hadisi na ƙarshe da zamu kwana akan shi yace haddathana muhaddadu bin musaddad qala haddathana bishr ibn al-fadl qala haddathana abu maslamata an abi nabrata abu tarif qala abi babana yace baban mutarif din kenan in qalaqtu fi wafdi bani amir ila nabi sallallahu alaihi wa sallam na tafi tare da wafdu bani amir ita ce tawagar bani amir lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar masa da addini dukkanin kafashen larabawa suka fadi gaban shi to kowace al'umma da kowace kabila suna turo taron mutane su zo su yi gaisuwa a gaban manzon Allah su jaddada goyen bayan su manzon Allah ya karantar da su addini su koma wani suna ke kiran su amul wufud wannan shekara shekarar da mutane suka yi ta zuwa wajen manzon Allah kungiya kungiya wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to a cikin wannan kungiyar jama'a da suke zuwa sai baban shi mutsaru ya zo wanda ake kiran shi a talabta fi a shi mutsaru din sai ya taho a cikin wannan ayatin na garin su da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san ka je wajen shugaba dole ka zaɓi kalmomin da zaka yi magana da su yanzu za ku je wajen gwamnati an ba ku appointment sai ka ana cewa to wannan ce in ka sani ka ce ka za ka ce ka kar ka ce ka ba kai ma ka za ka ba ka ce kar ka taɓa matsalar ka ba kowa sai an karanta masa irin abin da zai faɗa saboda gurin da kwarjini kuma wanda za a magana ba mutum bane ga magari to su ma yi suka zaɓi kalmomin da za su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana da su da suka zo sai suka ce anta sayyiduna kai shugabanmu kalmar sayyid ko kada sai manzo Allah ya ce da su as-sayyid Allahu shugaba shine Allah madaukakin sarki haka sun zaɓi kalma daga garin su su cewa manzo Allah as-sayyid suna cewa as-sayyid sai ce a as-sayyid Allahu shugaba shine Allah madaukakin sarki kenan ya dace a faɗe ta ko bai dace ba bai dace ba amma kuma ga hadisi yanzu nan muka wuce a ce sayyidi wa sayyidati ko na'am na'am an sa ta farko da suka bara suka ce manzon Allah yana dan ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangiji kamar da malaman mu in ka ce arama ko ala gafarta wala sai ka ce a almajid 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 tawaru kenan ko to irin wannan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma manzon Allah yana so ya nuna musu bambanci tsakanin musulunci da addinin da suka baro su suna gayawa shugabannin su da sarakunan su kalmar sayyid saboda sun tarlanta musu biyayya sun fi karfin su sai suke ga musu kalmar as-sayyid da aka ba su kuma yake so ya nuna musu ni kuma a musulunci babu wannan kallafa kan naka akan mabiya yasa ya gaya musu mu shugaba a gurbin musulmi shine Allah madaukakin sarki da mu da ku dukkanin ƴan uwa ne kamar sakon da yake so ya fara ba su kenan to wanda ya kamata duk wanda yake wakilci ya zama to kyakkyawan ambassador ne ma'ana in za a mu'amalance ka ka nuna kyakkyawan abin da kake wakilci a gurbin a dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu as-sayyid huwa Allah annabi su da muke tabare kissa san da aka yi magana cewa ya neme ta taki ya juya a guje ta biyo shi da gudu sai Allah ya ce wa alfa ya sayyidaha dadal bab sai suka ci karo da mijinta anan sai Allah madaukaki da baki sura da menene as-sayyid wa alfa ya sayyidaha dadal bab kenan ana fadar kalmar as-sayyid in ba za ta dauki wani suna ko matsayi na Allah madaukakin sarki ba sai a ba mutum haka idan kana magana a gurin da ya kamata ka nuna kyawun dabi'u na musulunci to kuma bai kamata ba a rinka kamba ma maka kirari kuma duk ka tattara ka zuba a ajihunka kai zaman to kenan kamar martabar ka kazo ka nuna ba martabar addinin musulunci ba to anan ne manzon Allah ya ce a'a as-sayyid huwa Allah qalu sai suka ce wa afdaluna fadlan ya wanda yafi kowa falala a cikin mu kaga dai kamar kirari suke zubawa kenan ko wa a'zamuna qawlan ya wanda yafi kowa kyauta a cikin mu an dai ci gaba kenan qala sai manzon Allah ya ce qulu bi qawlikum ko faɗa abin da ya kawo a katsaye musu kenan ko ya ji to ayi ba za su daka burki ba an sai as-sayyid ya ce muku as-sayyid huwa Allah kuma yayi kuka kara afdaluna fadlan wa a'zamuna qawlan manzo Allah kara sai ce qulu bi qawlikum ku faɗa abin da ya kawo me tafi kuke tafa da shi ya isa haka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan baya so a rika tamba ma shi dan tamba ma wa Allah yafi dacewa a kamba ma kenan yasa wasu sahabbansa da suka masa kirari sai ya ce a la taquruni kama aqrat an-nasara al-masih ibn maryam kada ku ruka kamba mani kamar yadda nasarawa suke kamba ma annabi Isa kan bare qulu abdullahi wa rasuli ku kawo ga abun bawan Allah manzon sa shikenan ni kirari ya kare a guri ya ce musu qulu bi qawlikum kawai ku faɗa abin da ya kawo haka malamai suka fassara qulu bi qawlikum wata fassara kuma a qulu bi qawlikum ku dai faɗa abin da kuke faɗa a garin ku mu a musulunci ba haka ake faɗi ba as-sayyid afdaluna a'zamuna wane ne wa yace wannan duk irin abin da kuke ga sarakunan ku ne saratun ku ne na sarakunan ku mu a musulunci ba haka yake ba a musulunci kawai a ga maka lakabin ka a wuce wannan kirari da saratu Allah madaukakin sarki ake wa a kanin addinin musulunci kenan shi ne ma'ana qulu bi qawlikum wala yastajriyannakum ash-shaytan kada shaydan ya sa ku caccoga haka wasu suka fassara kalmar yastajriyannakum daga tarbi ne kuna tafiya tafiya sannu a hankali an fi rahin tuttube a cikin ta kan mai tafiya da gudu idan mutumin da zai je fada sai tafi a hankali a nutsuwa yana kallon inda zai taka da wanda ya falla a guje kansa yana sama waye ka fitira din zai iya tuntube ya fadi mai gudu ko yana ce musu to wala yastajriyannakum shaytan kada ku bari hidan ya sa ku cancuga mana ne kirarin da kuke mu sayyiduna afdaluna a'zamuna to shaydan fa sannu a hankali zai dauki wata kalma ya sa a bakin ku sai ku fade ta wanda kuma 100% haƙi ce ta Allah madaukakin sarki sai ku fada kuskure shi ne abin da yake nufi wala tajriyannakum shaytan ku bi sannu a hankali shi ne abin da yafi dace a cikin addinin musulunci wata kuma malamin suka ce a wala tajriyannakum shaytan daga kalmar jur'a ne kada shaydan ya sa muku karfin hali ku ji kowace kalma kuna da damar da za ku fade ta yasa yanzu a baya muka wuce ikhtiyarul alfaz idan zaka yi magana rika laban lafazin da zaka zaba in duk kalmar ta zo bakinka zaka fade ta to shedan zai iya kawo so kowace irin kalma sai dora a bakinka kana yin kalma kuma sai ta ci ka da yawa mutanen da suke kurkuku bakin su ya jawo musu da yawa da akwai su daga aiki bakin su ya jawo musu kuma da yawa wanda za su fada wutar jahannama bakin su ya jawo musu yace to kar ku bari hudan ya sa muku karfin halin fada duk kalmar da ta zo daga bakinku ku bi sannu a hankali mu shi ne tsarin mu na addinin musulunci wallahu ta'ala alam wala tajriyannakum ash-shaytan shi ne da zamu kwana akan shi abinda muka fada ya zaman to dai Allah ya amfane mu da shi wanda muka faɗa ya zamanto akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin kusan sati da yawa tun maka fillayya na dai mata da abin ya faru amma dai an yi magana akan yin sallah a gaban limami musamman na juma'a ko wata salloli ko wasu suna ganin in kai sallah a gaban liman sallaka ta baci ko sallaka ta lalace ne cikin lokacin ya kamata sai an yi taka tsantsan idan akwai tsananin rana da takura da wane ne ko guri yayi kunci ko mutanen suka zauna rana ce ta tsarki mutane za su fita daga hayyacin su in suka nemi inuwa ko da akwai gaban liman ne larura ce ta haifar wannan babu wani uzuri babu wani matsala akan su na dan samu ganganu da yawa amma dai saboda lokaci magana ɗaya zan karanta ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Al-Fatawar Kubra nashi an mashi wata tambaya aka ce hal tujzi'u salatu qudama al-imami am la sallah tana halalta a gaban liman ko ba ta halalta sai ya bada amsa da cewa amma salatul ma'mumi qudama al-imami fa fiha thalathatu aqwal lil ulama sallar mamu a gaban limamin shi malamai suna da maganganu har guda uku a kanta haka Ibn Taymiyyah ya rawaito su kalma ta farko ra'ayi na farko annaha tasihhu mutlaqan masu ra'ayi na farko suka ce in kai sallah a gaban liman tayi da dalili ko ba dalili da uzuri ko ba uzuri da takura ko ba takura an kabbar da sallah kawai ka zo ka ba masallaci kai sallah malamai suka ce sallah tayi su ne masu ra'ayi na farko mutlaqan kawai ba wani uzuri ba komai in kai sallah a gaban liman tayi wa in qila innaha tukrahu hei dai suka ce duk da haka fa amma makruhi ne amma dai sallah tayi ba abin da ya bata ta wa hadha alqaul Ibn Taymiyyah sai ce masu wannan ra'ayi masu wannan maganar huwa almashhur ita ce shahararriyar magana min mazhabi Malik a mazhabar mu ɗan malikiya ko tun daga cikin gida kenan wal qaul alqadim li shafi'i ita ce kuma tsohuwar fatawa ta Imam Shafi'i wannan sunan ra'ayi na farko in kai sallah a gaban liman da uzuri ko ba uzuri sai dai a ce ka aikata makruhi amma sallar ka tangararan ba abin da ya bata ta asani akwai ra'ayi na biyu annaha la tasihhu mutlaqan su kuma suka ce kwata kwata sallar ta bace bata yi ba in dai kai sallah a gaban liman da uzuri ko ba uzuri da dalili ko ba dalili masallaci ya cika ko bai cika ba kawai sallar ta baci ka kai tsaye kihiyar waɗancan ne kenan ko su waɗancan sun ce da dalili ko ba dalili ta yi wannan sun ce da dalili ko ba dalili ba ta yi ba su ne masu magana ta biyu sai ya ce ka mazhabi Abi Hanifa wannan shine mazhabin Abi Hanifa wa Shafi'i ita ce mazhabin Shafi'i fatawarsa ta biyu kenan wancan muke tsohuwar fatawar shi kenan ko wa Ahmad da riwaya daga Ahmad ibn Hanbal fil mashhur a cikin shahararriyar mazhabin Hanabila bi mazhabi nima wannan ne ra'ayi na biyu wa salis ra'ayi na uku annaha tasihhu ma al uzri sallah a gaban liman ta inganta in akwai uzri duna ghairihi banda wani uzri in akwai uzri kai sallah a gaban liman to sallarka tayi mislu kamar ma idza kana zahmatun falam yumakkinuhu an yusalli al-jum'ata aw al-janaza illa qudama al-imami sai da za a ce kamar an samu cunkoso guri ya cika babu inda za a yi sallah sai a gaban liman wannan sallar juma'a ce ko sallar janaza in kai ta a gaban liman Ibn Taymiyyah ya ce wannan sallar sa tahi ne ra'ayi na uku rakir ayin da yake rawaitowa fatakunu salatuhu qudama al-imami khairul lahu min tarkihi lis-salati sai zamanto sallar shi a gaban liman ta fi alkhairi akan a ce ya bar sallah misali kun fuddo gawa kun aje ta akan titi duk inda za a tsaya ya cika ina za ka yi kenan sai ka je gaban liman ko a gaban makaran ne kaga ai ba makar kuke sallata ba to ka wuce makaran ma kai sallah ta inganta a ce ba kai sallar gawa din ba malam sai yace wa hadha qawlu qa'ifatun min al-ulama wannan magana ce ta wani yanki cikin malamai wa huwa qawlun fi madhhabi ahmad kuma wata magana ce a cikin hatta mazhabin imami ahmad tunda atan ya ce mana mashhur kaga kira akwai qaulin da yake ba mashhuri ba kenan shi ne ce huwa qawlun fi madhhabi imami ahmad wa ghairihi wannan kaga ni ruwa ya dauko maka
wasu sun ce tayi, wasu sun ce bata yi ba, wasu sun ce ta yi inda uzuri. To ina ra'ayi Ibn Taymiya, wannan magana ta uku da yace maka tayi in akwai uzuri, sai yace wa huwa a'dalul aqwali, shine zancen da yafi kowanne adalci, wa arjahuha kuma yafi kowanne rinjaya, wa zalika domin kuwa li anna tarka taqaddum ala al-imani, barin shiga gaban liman ghayatuhu an yakuna wajiban. Mafi kololuwar hukuncin da zaka bashi kace wajibi ne karka shiga gaban liman. Min wajibati salati, daga cikin wajiban sallah, fil jama'ati wal wajibati, a cikin sallar juma'a ne, a cikin sallar juma'a ko a cikin sallar jama'a, kace karin shiga bashi gaban liman kace masa wajibi ne, ne kololuwar hukuncin da zaka bashi. Sai Ibn Taymiya yake cewa wal wajibati, suka wajiban sallah, kulluha tasqutu bil uzri, duk wani wajibi a sallah yana faduwa idan uzuri ya taso. Idan ba za ka yi sallah a tsaye ba, an ce kai a zaune. Yin ku sallah a tsaye menene? Wajibi ne. To ka zauna, uzuri ne yasa ka zauna. Shi ne yake muka, to duk wani wajibi a sallah yana faduwa idan akwai uzuri. Wal wajibatu kulluha tasqutu bil uzri, wa in kanat wajibatun fi asli salati fal wajibu al jama'atu alla bisukuti. Da dai sauran maganganun da Ibn Taymiya yayi dai, ina abin da nake da bukata. Da haka dai kenan abin da muke magana, idan uzuri ya taso, mutane suka bukaci su yi sallah a gaban limami, uzurin su yayi, abin da bai dace ba shine akwai gurbi a masallaci, akwai gurbi a harawa, mutane za su iya sallah a nitse, su bari su koma kofar shagunan su da kofar gurin da suke hira su yi sallah, wani abin da malamai suke fada akan shi. Amma nan tsakiyar rana ce, rana ta take, mutane suna zuffa, suna gumi, suna haci, wannan babu laifi su samu inuwa su shiga dan su yi sallah a cikin tsanace, koda kuma hakan da ibada su yi sallah a gaban limami, uzuri ne cikin a'azar. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya sa mu dace. Ma iya karanta tambaya ko mu sai wani sati? To Allah ya sa mu dace. Abinda muka faɗa dai, Allah ya amfane mu da shi, wanda muka kuskure Allah nuna mana dan mu gyara. Masu rubutun tambaya sai hakuri har wani sati. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.